Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lasariya na yau Litinin, shi daga watan Disamban shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanun labarai.
Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaban Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara huɗu a yau Litinin. A yau Litinin kuma shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocin ta don kwantar da ƙarin marasa lafiya saboda nau'in coronavirus na Omicron. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana karan cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na shekarar 2022 a Beijing.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar sojan kasar 12 sakamakon wani harin da aka kai a ƙauyen Fatiyo na gundumar Tira a ranar Asabar.
Wata magana ta bambancin kabila ko ta bambancin ra'ayin siyasa dan Niger ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa, rayuwar ƴan uwarsa, rayuwar ƙasarsu gaba ɗaya.
Za ku kuma cewa wasu jigajigan 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun fara shimfiɗa tabarmansu ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar biyu bayan kaɗa gangar zaɓen shekarar 2023 da wasu 'yan siyasa ke yi a ƙasar.
Sun zuba adashi da shugabanni da suka fito a yankunan Najeriya. To a yanzu ganin suke lokaci yayi su karɓi adashi daga yankuna amma Kanwa akan jirin Adama kuma tsohon mataimakin ƙasar nan.
Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaban Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatin ta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara huɗu a yau Litinin saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19. Abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Wannan shine hukuncin farko cikin jerin tuhuman da ake mata da tayu su sa Suu Kyi wanda ta taba samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize ta kasance a gidan yari shekaru da dama. Tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suu Kyi yar shekara 76 ke tsare, lamarin da ya kawo ƙarshen takaitaccen lokacin mulkin demokradiyyar kasar. Tun daga lokacin Suu Kyi ta fuskanci tuhume da yawa ciki har da saba wata dokar sirri ta gwamnati da cin hanci da rashawa da magudan zaɓe, tana kuma fuskantar hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru da yawa idan aka tabbatar ta aikata laifuffukan. A yau Litinin aka yankewa Suu Kyi hukuncin zama gidan yari na shekara biyu saboda tada husuma, sai kuma ƙarin wasu shekarun biyu saboda saba dokar da ta shafi matakan kariyar COVID-19. Abinda mai magana da yawun gwamnatin sojojin ƙasar Zomin Tun ya fadawa AFP kenan ta wayar tarho. A yau Litinin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocin ta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. A watan da ya gabata ne aka gano nau'in Omicron a Afirka ta Kudu, abinda ya sa hankalin ƙasashen duniya ya tashi yayin da gwamnatoci ke fargaban wani zagayen barkewar cutar kamar wutar daji. Adadin masu kamuwa da coronavirus a Afirka ta Kudu a duk rana ya ƙaru a makon da ya gabata da mutum fiye da 16,000 a ranar Juma'a daga kimanin 2,300 a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Ramaphosa ya faɗa a wata jarida da ake wallafawa mako-mako cewa ga dukkan alamu nau'in Omicron shine mutane suka fi kamuwa da shi a galibin lardunan ƙasar guda tara, ya kuma buƙaci jama'a su yi rigakafin COVID-19. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafa a Beijing ta ɓangaren diflomasiyya. kauracewar diplomasiyyar na nufin jama'an Amurka ba za su halarci wasannin ba na Beijing a shekara mai zuwa yayin da Amurka za ta bar ƴan wasan kasar su yi wasannin wannan zai kawar da abin da ya faru a shekarar 1980 lokacin da tsohon shugaba Jimmy Carter ya hana ƴan wasannin Amurka halartar wasannin rani da aka yi a Moscow saboda mamayar da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi wa Afghanistan a ƙarshen shekarar 1979 Gidan talabijin ɗin CNN ne ya fara sanar da batun sa ran sanarwar matakin. Shugaba Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga 'yan majalisar dokokin kasar akan ya sanar da hana jami'ansu zuwa wasannin saboda keta haƙoƙin bil'adama da China ta yi. Ciki har da tsare miliyoyin musulman ƙabilar Uyghur a lardin Xinjiang da kuma farmakin da aka kai wa 'yan rajin demokradiyya a Hong Kong. A watan da ya gabata ne shugaba Biden ya ce yana duba yiwuwar hana jami'an gwamnatinsa zuwa wasannin.
Kuma dalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da mutuwar sojin kasar 12 sakamakon hali da aka kai a kauyen Fantiyo na gundumar Tigra a shekarun jiya Asabar yayin da gwamnatin 'yan ta'adda suka sheka lahira tare da kwace baburansu da dama da na'urorin sadarwa wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
A sanarwar da ta aike wa kafafen yaɗa labarai a cikin daren jiya Lahadi, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ce wata bataliyar dakarun tsaro mai sansani a ƙauyen Fantiyo ta yi kicikusu da ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokacin da take ƙoƙarin tantance wasu bayanan da ke cewa an hango tarin 'yan bindiga a kan babura suna ƙoƙarin afkawa ƙauyen na Fantiyo a ranar Asabar ɗin da ta gabata. An kwashe lokaci mai tsawo ana fafatawa a tsakanin waɗannan barade da 'yan ta'adda lamarin da ya ba sojan Niger damar karkashe gwamman 'yan ta'adda tare da kwace musu na'urorin sadarwa da kuma lalata babura da dama jigo a kungiyar Sovole Niger Salisu Amadu ya jinjina wa sojan Niger saboda yadda suka yi tsayin daka wajen kare martabar ƙasa da al'ummar ta
suna 'yan ta'adda su gane a wannan abin da suke babu cin galaba babu cin nasara dan duk lokacin da sojojinmu suka mutu sun suma shi insha Allah sun zama shaidai kuma Allah ya karbe su gidan aljanna dan saboda suna yi dan su kare kasar su kuma suna yi dan su kare mutuncin kasar mu dan saboda dan su kare al'umma wannan kuma idan ka tambaye su tsakanin su da Allah ma me yasa suke ba za su iya gaya ma ba kuma ba su da amsa kuma ba za su amsa ba har abada abada kullun wannan mata musiba ce wanda ya zamanto suka kurbi ruwan bala'i suke kuma suke cewa kuma a'a ba za su mutu ba akan abinda suke sha su mutu ruwan ya kamata mu ci gaba da addu'a
yawan waɗannan mahara ya taimaka musu har suka yi nasarar kashe sojoji 12 tare da jikkata wasu 8 inji wannan sanarwa wacce ta ƙara da cewa ɗaukin da aka samu daga sojan garin Wanzarbe da Tera da jiragen da suka rika shawagi yasa 'yan bindigar suka tsere suka kuma bar gawawwakin su da dama ya shi akas koda yake sun arce da wasu daga cikin mutanen da aka kashe musu Tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa wanne ya nuna jirayi akan rasuwar jami'an tsaro ya gargadi jama'ar Niger a maida dukkan wasu bambance-bambance share daya don tunkarar kalubalen tsaro
duk wata magana ta bambancin kabila koko ta bambancin ra'ayin siyasa dan Niger ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya saboda ya ceci rayuwarsa rayuwar ɗan uwarsa rayuwar ƙasa su gaba daya yau da shekara 5 wato ni da kaina na leka na ga aikin da sojoji suka yi defa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar tawa na ga aikin da sojoji suka yi ƙasar talaberi bisa kare al'ummar Niger gaba daya ya kamata yau a ba sojoji goyen baya cikakke kuma muna fatan Allah ubangiji ya ba su nasara waɗannan 'yan ta'adda Allah shi kawo ƙarshen su
kauyen Fantiyo na karkarar goruwar da ke gundumar Tera a jihar Talaberi na daga cikin garuruwan da hukumomi suka girke wa sojoji takanas a farkon shekarar nan da muke ciki domin kare jama'a bayan la'akari da yadda 'yan ta'adda suka addabi mazaunan garin da ke waye a can baya Sulaiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
da Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
Shugaban Gambia Adama Barrow ya saki lashe zaben shugaban kasa da rata mai yawa tsakaninsa da abokin adawarsa a zaben da ya bude sabon babi a demokradiyyar karamar kasar da ke Afirka ta Yamma Baro ya samu kusan kur'u kashi 53 cikin 100 a zaben da aka yi ranar Asabar, a cewar sakamakon da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasar ta sanar a jiya Lahadi. A sauƙaƙe ya doke abokin adawarsa Usaini Dabo na jam'iyyar United Democratic Party wanda ya samu kusan kur'u kashi 28 cikin 100. Wannan shine zaben shugaban kasa na farko da aka yi cikin shekaru da dama a kasar da tsohon shugaba Yaya Jame bai shiga ba, wanda a yanzu yake gudun hijira a kasar Equatorial Guinea bayan da ya sha kai a zaben shekarar 2016 kuma ya kiya amince da shan kayan. Dusan Semeru dake kasar Indonesia yayi tambadin karin toka a yau Litinin, abinda ya kawo tsaiko a kokarin neman waɗanda suka tsira da ake yi yayin da hotunan da aka dauka ta sama suka nuna munin bala'in da aman wutan ya haddasa a ƙarshen makon da ya shige. Dutse mafi girma a tsibirin Java yayi aman wuta a ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta tashi zuwa sararin sama, lamarin da ya kuma haddasa ruwan tabo yayin da dabban mutane suka tsorata suka gujewa gidajensu. Akalla mutane 15 suka mutu. Hotunan da aka dauka daga sama sun nuna yadda tituna suka cika da toka da tabo sakamakon aman wutar, sun kuma laƙuma gidaje da yawa da kuma motoci ciki har da manyan motoci. Cibiyar sa ido kan annoba ko wani bala'i ta Indonesia ta ce har yanzu ba a san inda mutane 27 suke ba.
Madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yayin da 'yan siyasa suka fara kada gangar zaben shekarar 2020 a Najeriya, wasu jigajigan 'yan kasuwa daga shiyar arewa maso gabashin kasar sun fara shimfiɗa tabarmansu ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya halarci wani taron da 'yan kasuwan suka gudanar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Wannan dai ya bayyana ne a lokacin da shugabannin 'yan kasuwar jihar Gombe da Bauchi da Adamawa da Borno da Yobe suka yi wannan taro na musamman, inda suka bayyana hujjar wannan bukata tasu. Dr. Ali Bafiro Adamu shi ne babban coordinating gamayyar 'yan kasuwan shira arewa maso gabas da ke mara baya wa Alhaji Atiku Abubakar.
Wannan taro haɗin kai ne yan kungiyar 'yan kasuwa na arewa maso gabashin Najeriya wanda suka haɗa kai domin taimakon Alhaji Atiku Abubakar saboda cancanta sai zama shugaban ƙasar Najeriya a 2023. So wannan kungiya mun create na kai saboda mu goya masa baya domin muna tabbaci daga cikin masu neman shugaban ƙasar Najeriya gaba babu wanda yake da aƙida da kuma zuciyar taimakon al'umma da kuma kawo ci gaba ƙasar Najeriya. Atiku idan ya dawo ba yankin nan ba, ƙasar nan gaba ya za a samu canjin da ba ta samu yarsa.
Alhaji Hamisu Ahmed dan kasuwa ne daga jihar Bauchi ya halarci taron gangamin ga abin da yake cewa.
Sunana Hamisu Ahmed wanda aka fi sani da Salele. To mu ba abun da damu faɗa magoya bayan Atiku Abubakar, mu abun farin ciki ne, abun san barka, kuma mu ƙara kira mashi Atiku Abubakar a matsayin mu na magoya bayan sa, na lallai yayi wa Allah da ma'aiki ya sake fitowa ne mun shugabancin ƙasa a Najeriya, saboda abin da ya tabarbare ko ma samu mafita da gyara da kuma sulh shine kawai bukatun mu.
Senator Abdullahi Ahmed Nimi gogaggen dan siyasa a Najeriya ya halarci taron shi ma ga abin da yake cewa.
Dan kasuwar Nobi sai suka ga sun samu wannan gangarumar lokaci da dama na baiwa shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya dama da ƙarfafa masa gwiwa kan cewa sun ji sun gani campaign dinsa daga kwabo zuwa miliyan 100 za su mishi gudunmawa daga Northeast, saboda sun yi imani kan cewa kowa ya bar gida ya bar shi, kuma sun zuba adashi da shugabanni da suka fito a yankunan Najeriya. To a yanzu ganin suke lokaci yayi su zuba na su karba adashi daga yankuna, amma kanwa akan jirin Adama kuma tsohon mataimakin ƙasar nan, saboda suna gani a Najeriya kusan shine yafi kowa sanuwa a siyasa, kuma babban dan kasuwa ne ba na Najeriya ba a cikin fadin duniya.
A jawabin sa na godiya tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar Sadaunan Adamawa ya nuna farin cikinsa bisa wannan bukatar, kuma kauna da 'yan kasuwan suka nuna masa. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Gombe a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi kare tam.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Litinin, tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu nazarci wasu hanyoyi da suka kamata mahukunta su bi a Najeriya wajen kawo ƙarshen matsalar tabarbarewar tsaro a yankin arewacin ƙasar. Kuma baya da ilimi ke samu a arewacin ƙasar na da nasaba da tabarbarewar tsaro. An gabatar da wani taron masana domin zakulo hanyoyi mafita. Abokin aikinmu Aisha Ma'azu ta samu zantawa da wasu daga cikin mahalarta taron, inda ta samu tambayar Dr. Abdullahi mai Kano Madawaki na tsangayar binciken halayyar ɗan Adam a Jami'ar Bayero da ke Kano. Ta kuma tambaye shi a game da makasudin taron.
Taron dai da aka gabatar, an gabatar da shi ne a nan Kano, kuma ya kalli matsaloli na tsaro da kuma da suke shafan sashen ilimi da cigabansa a wannan ƙasa, musamman muka mai da hankali akan jihar Kano. Wanda ya ji wannan ka iya cewa a Kano babu manya-manyan ƙalubalen tsaron da a yanzu suke hana wanzuwar harkokin ilimi su gudana, amma ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suka haɗu a nan jihar Kano, aka zauna aka kira mutane masu ruwa da tsaki, aka tattauna akan yadda za a samar da mafita domin hangen nesa da suka yi cewa akwai matsaloli na tsaro waɗanda suka hada da satar yara 'yan makaranta a makarantu secondary da primary har ma da makarantun Islami, makarantun allo a wasu jihohi waɗanda wataƙila za a ce suke makotaka da jihar Kano da kuma wasu jihohi a arewa. Wannan yasa ake ganin ya kamata masu ruwa da tsaki su fito a zauna a tattauna su nagari su kuma nuna abubuwan da ya kamata su nuna don an karar da gwamnatin jihar Kano daukar matakan da ya kamata a dauka tun yanzu kafin a ce abin yazo ya same mu na kwance. Wannan gaskiya a takaice shine makasudin da yasa aka gabatar da wannan taro.
Ko daktar zan so kai rana dan tsokaci a game da kasidar da ka gabatar a game da matsalar tsaro da kuma yadda yake shafar batun ilimi a yankin arewacin Najeriya.
Kasidar da na gabatar a wannan taro dai ni na fito a matsayin babban bako da zai bayar da bayani na farko kan me ni na kalla a matsayin matsaloli muke ganin suna shafar harkokin ilimi a wannan ƙasa wadda kuma suke da janibi irin na tsaro wanda kuma muke ganin ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya kamata ɗauka a nan jihar Kano. To ni na fara gabatar da kasidata a takaice ta nuna yadda ilimi yake da muhimmanci wajen gina ɗan Adam kuma yadda ba wata al'umma a ko ina a duniya da za su samu cigaban da ke da bukata idan ba an samar da ilimi a cikin al'umma ba. Na farko ke na biyu shi ilimi yakan samu ne nagartacce a lokacin da yanayi ya inganta, yanayi ya zama mai kyau, ya zama wanda mai neman ilimin da mai bada ilimin da inda za a bada ilimin duka sun cancanci a samu ilimi a wajen su. Ya kamata a ce an samar da wani yanayi da za a samar da ilimi ga matasa ga yara a wannan jiha tamu da ma wannan kasa ta baki da matsaloli already wadda suke nan a jibti a sashen ilimi namu na wannan kasar hama da wannan jiha ta mu ta Kano, kuma a cikin matsalolin dama suna nan kafin ma matsalar tsaron ta zo ta zo ta tattazo ta kara assasa wannan matsala ta neman ilimi ne da ba da shi a jiha shine din karancin kuɗi da ake ba wa sashen ilimi, kuɗaɗen da ake warewa cewa na budget duk da dai ba sa kaiwa adadin yanda wataƙila za a ce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawara a yi, kuma a saki kuɗin ma zuwa sashen don inganta neman ilimin shi ma yana gagara. Abu na biyu akwai karancin makarantu da karancin kujerun zama, karancin tebura da karancin kayan aiki da abubuwa da yawa da wanda suke shafar yadda ake ba da ilimi. Na uku na yi maganar yadda karancin malamai musamman ƙwararru a makarantunmu musamman na primary da na secondary wanda ya jawo akasari kuwa mafi yawan lokuta ilimin da ya kamata a bayar nagartaccen ɗin baya sa. Na uku hukumomin da nauyin rataye a wuyansu na su yi bibiya na abin da ake kira supervision da monitor su ma yanzu ba kasafai sukan aiwatar da waɗannan ayyukan wanda da wata kila muna yara muke gani amma a yanzu yayi karanci abubuwa da yawa sun jawo musamman a karkara ƴaƴa sukan gaza zuwa makaranta domin sai sun je cikin biya wa iyayen su bukatun su na gida misali rashin samar da ingantacce nagartacce mai yalwataccen ruwan sha a karkara ya jawo akasarin yara kafin su je makaranta auyin da ya kamata su bata a makaranta shi suke bata a waje neman ruwa to wannan kuma yake shafar zuwa makaranta din wanda dole duk wanda bai je makaranta ya rasa abin da ya kamata ya sani ko ya koya dan ba koma za a koya masa ba abu na gaba mun yi maganar wata kila distance da mun yi maganar rashin isassun makarantu za a wasu lokaci a wasu kauyukan makarantun sun yi nisa yara sai sun yi tafiya mai tsawo sukan iya samun makarantun da za su yi to kuma a hanya yara sukan gamu da wasu hadarurruka musamman yaya mata wanda muke gani na cin zarafi a wasu wurare ba wai lalle mun ce a jihar Kano ba amma a wasu wurare abin yana faruwa na gaba shine matsala ta cin hanci da rashawa wanda ta yi wa gaba ɗaya tattalin arzikin kasar mu tarnaki ta kuma yi wa sashen ilimin kasar mu da jihar mu shi ma tarnaki wanda ya jawo ake gaza samar da abubuwan da ya kamata a samu kuma ba wani abu ne boye ba cin hanci da rashawa yana taka rawa wajen illata duk wani sashi wanda zai tabbatar da an samu ci gaba bangaren shi a wannan kasar ta mu wannan muka ce tana ba da gudunmuwa sai muka kalli yanayin yanda ake sa yara a makaranta musamman a karkara za ku ga cewa a yanzu mutane sun fusa ƴaƴansu maza a makaranta su aje yara mata a lokacin da ake kokari a ga cewa ƴaƴa mata an sa su a makaranta sun zauna a makaranta sun gama primary sun shiga secondary ita ma sun gama ta watakila har sun samu shiga manyan makarantu na ƙasa to amma matan sai muka lura a mafi yawan lokuta musamman a karkara koda an sa su ba sa iya zama har su gama kuma har samu ci gaba su dunci za a cire su ko suna harkokin tallace-tallace ko kuma ma a yi musu aure wanda ana musu aure dama kamar an yanke musu kauna na neman ilimi ke
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wanda ta jaidaita mana sauti Julie Lizers Gresham ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara ilimin fa ko hangawa mai ilimi ya san martaba
to madalla a gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email to bari mu fara da wannan sako da ke cewa kalaman injiniya Buba Galadima na cewa zai jagoranci zanga-zanga mai karfin gaske idan aka kara kudin man fetur zuwa naira 340 mu talakawan kasar nan muna tare da shi 100% akan wannan kudiri nashi zamu kuma goya masa baya domin wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari ba tausayin talakani a gabanta ba sako daga Haruna Boda Inkaibo a garin hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa sakon sakon haɗin gwiwa da ke cewa salam VOA Hausa Allahu akbar a madadin al'ummar karamar hukumar mu tabarikin laji da ke jihar mu ta Filato muna mika sakon jajantawa ga daukacin al'ummar kasar jamhuriyar Niger sakamakon hari da yan bindiga suka kai a ranar Lahadi suka kashe sojojin Niger muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen masu kai hare-hare a kasashen Niger da Nigeria da Mali da Kamaru da Chadi da Ghana da sauran kasashen mu baki daya amin summa amin daga Aishatu Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan sai kuma wannan sako daga Mahmud Salu Kauran Namuda yace hakika hanyar da ta tashi daga garin mu Kauran Namuda zuwa Shinkafi ta zama wata makasar al'umma da kuma satar mutane akwai bukatar hukumomi su rufe wannan hanyar da kuma kasuwar garin har sai jami'an tsaro sun kawar da yan ta'adda da ke kan hanyar kasancewar barin hanyar da kasuwar garin a buɗe yana ƙara sanadin asarar rayukan al'umma da dukiyoyinsu a kusan kowace safiya Shiko Malam Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe cewa yake Salam VOA Hausa gaskiya ina tausaya wa al'umman garin Shinkafi da sauran garuruwan jihar Zamfara sakamakon matsa musu lamba da ƴan bandiga suke yi. Da fatan gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro za su ƙara ƙaimi wajen takawa waɗannan ƴan ta'adda burki, ganin yadda lamarin sai ƙara faɗaɗa yake. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakikan horar da ƴan bandiga dabarun inganta tsaro a ƙasarmu Najeriya abin yabawa ne, ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sako na ƙarshe na cewa salam VOA Hausa. Muna taya shugaba Adamu Baro murnar lashe zaɓen Gambiya, da fatan shugaban zai yi kokari wajen bin dukkan hanyoyi da za su kawo ci gaba a ƙasar. Wasiƙa daga Yahaya Dano Azare da na Mairo Umar Makila tare da Umar Abubakar Odoji Azare. Toma Adalla. Maryam Dauda ta sake dawowa da takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hambarar da gwamnatinta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin, saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19. Abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. A yau Litinin, shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya, yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na Honturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta bangaren diplomasiya.
Jama'an sauraro, ya takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lasariyar. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan injiniya Ambassador Umar Bunu Sharif Musa, wanda Allah ya masa cikawa a cikin dare jiya, kuma aka yi jana'izarsa da karfe 4 na a Maiduguri. marigayin na zama babban aminin Alhaji Baba Gaitam kana sarki da retired Air Vice Marshal Abba Alizanna to Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki daya yanzu madadin dukkan wadanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada mana sauti sai kuma injiniyan mu na wannan lasariyar Baba Yakubu Makeri da nan shirya na gabatar daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa assalamu alaikum